karanta mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba yau 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 5 ga watan 5 shekara ta 2021 a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa a jihar Kaduna. Wannan shine darasinmu na 14 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin suratul Baqara. Mun karanta ayoyi guda 23 muna cikin ta 24 sai lokaci ya halinsa wanda insha Allah ita ce ayar da ta nawa? Wacce 30. Wai kawai rabbuka da ta shi shi ne na ce ba mu ga fassara ta 34 ba wai qul lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara ko na'am to ina ka maimaita daga kanta saboda mu samu gaba ne kyau
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
wannan ita ce ayar da ajiya kusan muka tsaya a kanta. Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun karanta ayoyin da a baya suka nuna cewa Allah ya sanar da annabi Adama wasu abubuwa da mala'iku ba su sani ba da sunayensu da zatinsu kuma ya bijiro da waɗannan abubuwa gaba ga mala’iku ya nemi su su bayani a kansu kuma ba su iya bayani a kansu ba suka mai da ilimi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To daga nan ne sai Allah ya ce ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka ƙara gane naka matsayin shi ne ka tuna lokacin da muka ce da mala’iku ku yi sujada ga annabi Adama dukkaninsu ko sai suka yi sujada ba su girman kai ba illa Iblisa in banda Iblis wanda shi ne kangararre a ba sai ya ƙi wastakbara kuma ya girman kai wa kana minal kafirin wanda da wannan ya janyo ya kasance daga cikin wato kafirai. Malamai suka ce ba'ada ana alamallahu ta'ala mala'ikata bi makanati Adam bayan Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mala'iku irin matsayin annabi Adam a wurinsa wa annahu ja'alahu khalifatan fil ardi kuma cewa Allah shi da kansa yasa annabi Adam ya zamto khalifansa a ban ƙasa amara bi an yasjudu li Adama sai umurci mala'iku da su yi sujada ga annabi Adama ba dan komai ba face khudu'in la sujuda ibadatin sujada ce wadda take nuna kankan da kai zuwa ga Allah don Allah ya nuna musu yana sama da su da ilimi kamar yadda muka faɗa da kansa yake cewa fauka kulli dhi ilmin alim duk wanda ke jin yana da ilimi to Allah yana sama da shi a iliminsa. Kuma za ku fahimci wani abu ɗaya duk mutumin da yake da ilimi ya zamto mai girman kai to sai Allah ya ƙure shi koda salihin mutum ne koda nagartacce ne shi duk wanda Allah ya bashi ilimi yayi alfahari da ilimin nan to lalle a kwana a tashi sai Allah ya jarabe shi ya kaskantar da matsayinsa har sai in ya rusuna cewa Allah ne yake sama da shi sai Allah ya ma iliminsa albarka in kuma yana jin isansa da iyawansa ne to sai Allah ya tozarta shi in kun duba Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka kawo irin wannan a rayuwar annabawa ba annabi Adam shi kadai ba ku kalli annabi Musa alaihi salam ku gani lokacin da mutanensa suka tambaye shi wa ya fi kowa ilimi maimakon ya mai da ilimin zuwa ga Allah shi kadai a matsayinsa na annabi sai ya ce ni ne na fi kowa ilimi ba yayi ne da nufin kore ilimi daga Allah ba a'a yayi haka tsammaninsa mutanensa za su yadda da shi su yi imani da shi kuma da gaske tunda shi annabi ne zai so kowa ya bi shi kuma da gaske babu wanda ya kai shi ilimi a cikin al'ummarsa gaba ɗaya saboda shi ne manzon da Allah ya aika shi kuma ya ba shi littafi a cikinsu so don haka kaga a zahiri babu wanda ya fi annabi Musa ilimi dubban ƙasa a irin wannan lokaci a yanda shi Allah ya sanar da shi tunda ya ga shi ne annabi kuma manzo kuma an ba shi littafi to ba yanda za a yi tsammanin wani ya fi shi kuma ilimi to amma abin da ya fi cancanta da matsayinsa shine mai da ilimin nan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda wannan yasa Allah ta'ala ya jarabe shi akan ilimin nashi Allah bai kura cewa ba shi da ilimi ba amma sai ce je ya nemi ilimi ya nemi wani mutum atainahu ilma wanda mun ba shi ilimi ka je ka koya a wurinsa shine wannan Khidir din da suka haɗu da shi kuma ya nuna masa cewa lallai iliminsa din bai wuce cikin cokali ba idan an haɗa da ilimin Allah tunda ya ga abubuwan ban mamaki waɗanda suka raza na tunanin shi suka fi ilimin nasa kuma aka nuna mishi Allah ne ya ce ai haka in kun duba za ku ga tun daga hawansu jirgi suka hau kwale-kwale nan na wasu gajiyayyu ne talakawa suka yi karo-karo mai taro mai sisi suka haɗa kuɗi suka sai jirgin ruwa ana musu aiki da ita suna raba kuɗin su ci abinci da ƙyar amma yana zuwa ya ɗauki gatari ya fasa wannan jirgin ruwa kaga a nan a matsayin shi na annabi ba zai ga an yi zalunci ba kuma ya shiru saboda Allah ya turo shi ne don ya kira zuwa ga adalci da daidaito da tausayi da jin ƙai amma sai ya ga a zahiri abinda Khidir ya yi wannan fasa jirgin ruwa ai zalunci ne kuma bayan ya san na talakawa ne ba na wasu masu kuɗi ne ba waɗanda ma a ce ai ɗan guda ɗaya ne daga cikin ɗari ko sai ya ce yake tambayin shi ya ce yanzu za ka fasa wannan kwale-kwalen ka nutsar da ita a ka abu dama kuma sun yi ƙa'ida da shi in za mu tafiya kar ka tambaye ni game da komai duk abin da ka ga nayi kar ka tambaye ni menene dalilin yi saboda Allah ne ya aiko ka wurina to ka yarda duk abin da nayi da sadaka Allah da umarninsa. To kun ga haka suka yi ta tafiya da Annabi Musa, har shi Annabi Musa da kanshi duk da ilimin da yake yafi kowa, da kansa ya bude baki yace laqad laqina min safarina hadha nasaba, yace kai muna cin bakar wuya a wannan tafiya. Sun shiga gari aka hana su abinci, wahala ce wahala, yunwa za ta kashe su, yace mu tashi mu bar garin nan. Sun kama hanyar fita gari, sai ga katanga za ta fadi na wani gida, yace mu Annabi Musa dafe mun mu gyara. Yace yanzu mutanen da suka hana mu abinci suka ki ba mu diyafa na wurin zama, yunwa na nema ta kashe mu, su ne har za kuma ka ce a wani taimake su, ka bar katangan ta fadi mana, ai ya rage nasu. Shi ne sai ya ce da shi, a kai dai dafe mu, alam a kullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ashe ban gaya maka cewa ba za ka iya haƙuri da ni ba a tafiyar da za mu ilimi fa ka zo nema, kuma Allah ya aiko ka. Kun ga Allah na so ya nuna mishi duk ilimin shi akwai ilimin da ke gaba da nashi, don kar ya zama kar mutum ya zamto mai girman kai da alfahari da kafafa da wani kaso da aka bashi na ilimi wanda bai kai ko ina ba in an hada da ilimin da ke wurin Allah, bal in ma an hada da ilimin da ke hannun wasu mutanen wanda ba shi ba. Tsammanin dan Adam ne shi yafi kowa, amma wanda Allah ya ba su ilimi ya boye su suna da yawa. To wannan yasa Annabi Musa alaihi salam, in kun kalli ayoyin yanda yake wa Khidir ke fada masa, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, Annabi Musa na ƙara hakuri ana rage kalmomin, dan aka ce zai ci, qala alam aqul innaka lan tastati' ma'iya alayhi ma'iya sabra. A ƙarshe dai ya rinka bashi bayani, fa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri, wannan jirgin ruwa da kaga na fasa wanda ka jahilci dalilin fasa wannawa, na wasu talakawa ne mabukata da suke aiki a wannan teku da jirgin yake, suke samun abinci da shi. A gaba gare su akwai wani azzalimi, akwai wasu ƴan masu road block a gaba wanda za su tadda su, in suka ga jirgin tana da kyau za su kama ta, kuma ba za su ba su ba, daga nan abincin ya yanke gaba daya. Amma idan na lalata ta, suna ganin wannan aibin a jikin jirgin, za su bar su su wuce, shikenan su kuma za su gaba da ci abinci. To asali ma da Annabi Musa baicin gaggawa ta dan Adam bai kamata ya tambaye shi ba, tunda an fasa jirgi kamata ya ta nutse, sai ka ga ba ta nutse ba, ai ka san da umarnin Allah ne wannan. To me nake so dai mu fito da shi anan, shine batun cewa Allah ya nuna yana same da yana sama da kowa a ilimi, abu ne wanda yake nan tuntuni, ba ma a yanzu ba kadai. Haka abin yake, kun kalli Annabi Yusuf alaihi salam, zaman shi a gidan yari da aka yi, mutanansa sun masa fatawa yayi magana akai Allah ta'ala, kuma aka ce ce falabitha fi sijni bidhi asini, sai da ya ƙara kusan kwatankwacin ƙasa da shekara goma ba kadan a cikin gidan yari, saboda tsammani shine maida al'amari zuwa ga Allah da ilimi gare sa gaba daya. To wannan yana sunnantawa a fili, yana nuna mana cewa duk irin ilimin da Allah ya baka wani ya fi ka ilimi, kuma idan kana so ilimin ka yi albarka, to ka rinka maida ilimi zuwa ga Allah, kar ka zamto mai girman kai, kar ka zamto mai kafafa da jin kai ne ka isa, babu wani wanda ya isa, al'amarin ba haka yake ba, musamman al'amarin ilimin addini. Ilimin addini abu ne samanne, ba za ka taba zuwa da wani sabon abu ba yau a addini, an riga an gama shi tuntuni, sai dai ka maimaita abinda mutanen kirki suka yi don ka samu lada, ko kuma mutum ya ki abinda mutanen kirki suka yi, wannan kuma tsakaninsa ne da mahaliccinsa. To anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai sujada ga Annabi Adam, sai zamto khudu'in ni la sujuda ibadatin, kankan da kai ne ba wai yana nufin bauta gare su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wani ya ma wani sujada kamar yadda muka faɗi a jiya, domin yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, da a ce ya halasta in ba wani umarni ya ma wani sujada, ya ce to da mace ce zan ce ta yi ma mijinta sujada, sai wannan ya nuna cewa ashe ba a halasta yin sujadan ba, tunda ya ce inda a ce ashe ko ba zai yi wun ba kenan. Wannan kuma da ya ce sai masa sujada, malamai suka ce wa atirafan li fadlihi, Allah ya ce sai haka ne don ya tabbatar musu da falalan Annabi Adam, wa atidaran amma qaluhu fi sha'nihi, kuma ya zamto uzuri ne gare su dangane da abin da suka faɗa game da shi na cewa za a saukar da masu zubar da jini da makamantansu a ban ƙasa. wannan abin da ya hana iblisa sujada ba komai bane face hasada da muka yi bayani mai fadi jiya akan ta, wanda kuma anan malaman tafsiri suke nuna cewa wasu daga cikin su cewa akwai wanda suke raya kasa tun a baya, tunda sun ce da aka sanya mai zubar da jini da kaza, ashe kenan sun taba sanin an taba zubar da jini a ban kasa, sannan suka yi wannan magana. Amma malamai suka ce magana dai mafi fitowa fili shine sun riga sun san annabi Adam din, kaman yanda hadisi a cikin Sahih al-Bukhari ya bayanin halittar Adam a gaban mala'iku, lokacin da aka halicce shi Allah ya kammala halittarsa a ranar Juma'a bayan sallar la'asar. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu shi tun kafin ya busa masara, ya ce wannan shi ne ɗan Adam, mutum ne wannan wanda ni na halicce shi gashi gashi. Wasu malamai suka ce lokacin da aka halicci annabi Adam, mala'iku sun kalle shi kallo na ƙure, wanda shaidan a ƙarshe da ya kalla hankalinsa ya tashi tsammaninsa ba zai iya halakar da annabi Adam da zuriyarsa. Ya ce amma daga lokacin da naga wasu rami guda biyu a jikinsa da al'auransa da bakinsa, ya ce sai na tabbatar da na samu mashigar da sai na halakar da shi ta wannan hanya. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Imamu Ahmad wanda yake cikin Musnad na Imamu Ahmad riwayar Abi Huraira, an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa menene aikin da mafiya yawa majority mutanen da za su shiga aljannarar alkiyama, ya Allah ka sa muna cikin su, menene zai shigar da mafi yawan mutane gidan aljanna? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai sa mutane mafiya yawa su shiga aljanna kaman taqwallahi wa husnul khuluq, babu abin da zai sa mafiya yawan mutane su samu shiga aljanna kaman tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u. Waɗannan su ne abubuwan da za su kai majority mutane gidan aljanna. Kenan wanda ke so ya shige aljanna da wuri, to ya gaggawan yi ma kansa sutura da irin waɗannan. Shi yasa malamai suke cewa idal mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu 'uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbihi wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya. Duk mutumin da bai suturta kanshi da tsoron Allah ba, da yin abin da Allah ya ce a yi, da haƙura da abin da Allah ya ce a haƙura a bari ko da rai tana so, suka ce yuqallibu 'uryanan, wannan mutumin tsirara yake tafiya a wurin Allah. Wa in kana kasiya, ko da a duniya ya fi kowa sanya kaya masu tsada na alfarma, suka ce wa khairu libasil mar'i, mafi alkhairin tufafin da ɗan Adam zai sa a rayuwarsa ita ce ta'atu rabbihi, yi ma ubangijinsa biyayya a cikin sauki ko wahala ko samu ko rashi ko wadata ko kunci. Sannan suka ce wala khaira fi man kana lillahi asiya, babu alkhairi tare da duk mutumin da ya zamto shi ɗabi'ansa kawai shi ne saban Allah, dan shi saban Allah yana da illa kwarai da gaske. Idan mutum ya fara shi bai tuba ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi baƙin dugo akan zuciyar mutum dugo guda ɗaya, in ya tuba Allah zai shafe wannan baƙin dugo din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bai tuba ba, baƙin zai ci gaba da mamaye zuciyarsa har sai zuciyar ta zo ba ta ganin alkhairi kwata-kwata. Duk abin da yake na alkhairi ne tunanin mutum baya zuwa gare shi, kuma wa'azi ba ma zai shiga cikin zuciya ba. Allah ka tsare mu da irin wannan zuciya din. To anan shine Allah subhanahu wataala ya kawo wannan, ya tunasar da mu game da yi ma annabi Adam sujada. Ina ga shine bayanin wancan ayan da ya kamata a ce mun cike da shi a jiya. Sai aya ta gaba, fani wa qala ta'ala
wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha rawadan haythu shi tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin.
Allah ta'ala ya ce wa qulna ya adamu, bayan sun gama yi masa sujada, yanzu an gama maganan mala'iku, sai Allah ya dawo da maganan sa kai tsaye zuwa ga annabi Adam, kamar yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna tattaunawa mu da Adam dan ya karfafe ka kai ma wurin bin Allah, domin duk wanda zai bi Allah yana bukatan karfafa kwarai da gaske, saboda al'amarin rayuwa da san zuciya yana fisgan dukkan wani dan Adam. Shi yasa dukkan mutum yake bukatan mataimaki wurin bin Allah. Wannan bukatan taimakon ba mu ga magari fararen hulan mutane ba, hatta annabawa da manzanni sun nema daga wurin Allah madaukakin sarki. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa ya tafi zuwa ga Fir'auna ya kira shi, ai sai da ya roƙe shi, ya ce rabbi shrah li sadri, Allah ka yalwata min kirjina, na san zan ji baƙaƙen maganganu, zan sha zagi, zan ga sharri, zan ga ƙazafi iri-iri, za a mai da farin da na faɗa baki wulik kuma a yaɗa ma jama'a. Wannan ita ce siffar da ake ma duk wani mai da'awa. Akwai matakai guda uku waɗanda duk mutanen da ba su san Allah suke ɗauka a kan duk wani mutum mai kira zuwa ga Allah. In dai ka san ka ɗauki ƙafanka ka sa a kan wannan tafarkin, to dole ka shirya ma waɗannan abubuwa guda uku. Na farko, za su yi ta ƙoƙarin ƙaryata abin da kake su ce ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. In hadha illa sihrun mubin, su ce sha'irun, Allah ya ce ma huwa bi ƙauli sha'ir, kahin ya ce wala bi ƙauli kahin, mawaƙi ne ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghina, za a yi ta jifa, ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. To yau da gobe sai ta ƙaryata jifar da ake sai ta tabbatar da gaskiya. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. To Allah na buga misali akan irin wannan, shine mataki na farko. Za a yi ta tayi wannan kare sa ka ja da baya, matukar ka sa abin da kake kai shiriya kake kai. So na biyu shine za a yi kokarin kure, kuma Allah ba zai bari a kure ba. To sai na uku shine idan wuri ya kure, sai a ce uqtuluhu aw ukhrijuhu, ku fitar da shi ko ku kashe shi. Dai yanda za a yi ku kashe shi kawai a huta. Kuma shi mai kira zuwa ga Allah, kashe shi tana ƙara yaɗa da'awarsa. Babu wani mutum da aka kashe shi yana kan kira zuwa ga Allah face sai da Allah ya albarkaci jininsa, ya albarkaci zuriyarsa, ya albarkaci da'awarsa. In dai a sunna ne, duk wanda ka duba an taɓa masa haka a tarihi, a jiya ko a yau, tun daga kansu Sayyidina Uthman bin Affan, za ka tadda cewa haka abun yake, ila an rifallahu al-abdu wa man alayha. Kun ga Sayyidina Uthman ran da aka kashe shi yana karatun Qur'ani, aka yanke shi da wuga, aka zubar mai da jini, jininsa sai da ya fallatsa a kan Qur'anin da yake karantawa. Bayan da aka nufato shi, matansa ta tashi ta yi yunkurin ta tara wanda ya nufin kashe mijinta, ya yanke ta da wuƙa ta faɗi tun kafin ya isa kan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ya ce, ina roƙon Allah ya sa ka zamto makaho, Allah ya sa ka zamto kuturu, kuma Allah ya ƙona ka a wutan jahannama sakamakon yankan wannan baiwar Allah da kai. Duk da haka da yake zuciyar ta bushe, sai da ya nufaci Sayyidina Uthman, shi ma yanke shi ya kashe shi. To wannan in ka duba za ka gani wannan abu da aka yi ma Sayyidina Uthman a sanadiyar Al-Qur'ani, za ka ga har yanzu sai Allah ya bada daman kuma ya zamto tattara Qur'ani ma kuma ta hannunsa a kai. Shi yasa in kun duba Qur'ani da yake Mushaful Madini, wanda yake na Madina irin na hannunmu, a shafin farko za ku ga an rubuta bi rasmi Uthmani, har yanzu sunansa yana jikin Al-Qur'ani har a tashi Al-Qiyama, Allah yana yi da shi, bai mutu ba. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tashkurun, wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataakum Allahu min fadlihi, har zuwa ƙarshen abin da Allah ya faɗi. To irin wannan tunasarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙwarai ƙarfafa ne a cikin sa. Kuma haka Allah yake ma annabawa gaba ɗayansu. Kun ga Annabi Musa kansa, duk irin ƙarfin Annabi Musa wanda ya je raba faɗa ma har ya kashe wani saboda tsaban ƙarfi. Amma da aka aika shi zuwa Fir'auna, sai da ya ce waja'alni waziran min ahli, a wani wuri ya ce washdud bihi azri ko wa ashriku fi amri, Allah ka ƙarfafi damtsena da shi, yanda in na faɗa zai ce gaskiya ne, haka Allah ya faɗi ci gaba. Ko kuma in bala'i ye bala'i, ya dawo sai ya ce mu ƙara haƙuri, na san Allah zai taimake mu. Ka san akwai bala'in da ba kawai so kake ka samu wanda zai baka haƙuri don ka samu sausauci a ranka. Kamar mace ce, akwai yanayin da in ta shiga kawai wanda za ta samu ta yi mishi kuka ta more shi kenan ta samu sarawa. Haka shi ma namiji, in wani abu ya dunguje masa, nema kawai ke samu wanda za su yi magana. Ita ɗabi'an zuciya, in abu ya cushe a ciki, to ɗayan biyu ne, ko a bar mutum ya faɗi. Shi yasa wani ko wata dan ya fusata yana wasu maganganu akan abu, kar ku kula shi sanda yake magana, ku bari biya gama amayarwa, da kanshi zai sako, za ka ga ya fara kwance abin da ya daura da kansa inda yana da hankali. Sannan kuma na biyu, ko kuma mutum ya kuka, shi yasa ku hawaye da dan adam yake za ku ga kala biyu ne in kuka na farin ciki mutun ke yi in ka taba hawaye zaka ji suna da sanyi saboda daga zuciya ne take fassara kwallab ba wai ruwan idan ba in kuma kuka na damuwa ne in ka taba hawaye zaka ji yana da dimi yana da zafi shi yasa duk wanda ya kuka domin tsoron Allah zaka ji hawayen sanyi suke da shi amma duk wanda ya kuka dan wata wani abu na damuwa dake cikin ransa zaka tada hawayen sa yana da asalin wato dimi ne irin wannan to kun ga Allah wannan sarki kuma annabi Musa sai ya amsa masa yace ga dan uwanka nan Haruna je ka da shi idhhab anta wa akhuka ku bi ayatina wala taniya fi dhikri ku tafi Allah ya yarda kenan cewa abin da ya roƙa a karfafe shi da gaske ne yana buƙatan karfafa tunda da ba haka ba Allah zai ce a'a aina ishe ka ni je ka kawai ni kadai amma kuma sai yace eh to ga dan uwan naka nan haka yayi daidai ku tafi tare da shi har shi ma Allah ya zabe shi a matsayin annabi kuma manzo so kun ga irin wannan shine abinda annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunan mu ma haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana shi mumini dan kadan ne a shi kadai din shi duk wanda ke jin shi kadai gayya ne ya isa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kadan ne kai a wurin Allah amma yace kafirun li ikhwanihi duk mumini in yana tare da ƴan uwansa shi mai yawa ne ma'ana yawa karfi ne kadaici kuma rauni ne dan haka ba burgewa bane mu rinka rarraba kan mutane kowa yana inawa inawa ku zo mu je duk wanda ya sasu a'a koda kowa yana abin da yake yi amma ku yadda ku al'umma ce guda daya duk abin da ya taba dan uwanka a wani wuri kai ma ya taba ka duk abin da ke bukatan ka taimaki dan uwanka ka je ka taimake shi abin da ke bukatan ai tarayya da kai dan shi ya ci nasara a da'awarsa ka je ka shiga kada ka zama hannunka dan a gane cewa kai in baka ba gayya ko in baka ba gari wannan kuskure ne kwarai da gaske a babin zamantakewa Allah ya shiryar da mu to shi yasa sai Allah wannan sarki anan ke cewa wa qulla ya adamu uskun anta wa zawjuka tunda har sun gama wancan magana nan a saka khalifa da sauransu to ga kuma tagomashin da ni Allah zan maka uskun ka zauna anta kai annabi adama wa zaujuka da matarka ita ce hawa'u a ina za ku zauna din ita ce aljanna aljanna shine duk wani lambu wanda take koriya shar akwai inuwa a cikinta akwai dausayi kuma raina samun duk abin da yake so a wurin ba tare da rasa wani abu ba wannan ko ina ga babu shi a gidan duniya sai dai insha Allah Allah ya kai mu can sai in tuna muku da yaddan Allah Allah ta'ala ce wa kula minha kuma ku ci daga ƴaƴan marmarin da ke cikin gidan wannan aljanna din haythu ragadan ayalwace ƴaƴan marmari ne duk sanda kuka nema akwai su babu wani lokaci da za a ce yanzu lokacin mangwara ya wuce sai dai a jira baɗi in Allah ya kai mu yawan rai a'a ita aljanna ba haka take ba aljanna duk abin da ka nema akwai shi tun kafin ma ka neme shi a cikin ta an riga an kura zuciyar dan adam kai ka san duk abin da zai sa a kura tunanin dan adam wurin kwadayi kai wanda ya wannan abin a jinjina mishi ka duba mace ka ga ta dinga sintiri ta yi adashi ta canza ta ciko ta canja kayan daki ba za a yi wata shida ba sai ka tace wallahi ni da zan samu mai sayan wannan ma in cika da sai in canja da wani wanda naga an sa a status a Kano ake siya a sharaɗa ko wurin Jakara dama nan ne Dubai din ƴan arewa yi ko yace ce wallahi na ga wani na ma da zan ciko ni gwal din na wani da na gani a kasuwa ai da zan samu sai da wannan in cika da nan sai wani kaga har yanzu dai a ran dan adam akwai burace duk inda nan suwa sai yace dan adam inda za a bashi katar rabi wawu keke cike da dukiya a ce gwalagwalai ne yace sai Allah ya riga ya bashi yana fa cikin wahala Allah zai bashi idan kuma Allah ya bashin sai ya mallaka ya tabbatar nashi ne sai ya ce ya Allah ina ma da zan samu ƙarin wani su zama biyu sai in rinka rayuwa da ɗayan ajiya ɗaya kai ka ji kai ka ce an zo a dawwama ne ba fa za a dawwama ba amma haka Allah ya halicci zuciyar ɗan adam ko innahu li hubbil khairi la shadid ɗan adam na son dukiya ƙwarai da gaske to amma kuma ya kamata ya rinka tuna cewa akwai rayuwar da ta fita wadda ita ce ta samun yardan Allah madaukakin sarki sannan kuma ba abin da zai cika cikin dan adam ya zanto ya koshi face kasar kabari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai Allah ya ce da su ku zauna ku ci a wannan gida haythu shituma yanda kuka so amma fa ku sani ba a rayuwa sai da jarabawa ko wane ne kai sai an yi ma jarabawa menene amfanin jarabawa shine a gane mai da'a da mara da'a a bambance nagari da wanda ba nagari ba ma kana Allahu liyadhara almu'minina ko ala anta ala hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah na so ya cire gurbatattu rubabbu daga cikin masu kyau Allah na so ya tabbatar ma duk wanda aka ga ya je aljanna ran alkiyama a gane a duniya ba shantakewa yayi ba aka zabo wasu aka ce banda wasu a'a ayyukan su ne zai bambanta su ay malu fasayarallahu amalakum ku tashi ku yi aiki Allah zai ga aikin ku kuma zai karba kuma zai saka muku wala ku samu mene za ku samu aljanna shi yasa duk wanda kaga ya je aljanna abubuwa biyu sun taimaka mishi ko dai ashukuru ko as-sabr eh duk wanda kaga ya ce aljanna to ɗayan abu biyu ko abu biyu sun taimake shi wurin zuwan sa aljanna na farkon su shine ashukur godiya ga Allah da Allah ya masa ni'ima bai tsaya ba da Allah ya bashi lafiya yayi bauta yanda ya kamata da aka ƙara masa da dukiya yayi zakka kuma yayi sadaka da aka bashi ilimi yayi aiki da ilimin kuma yayi kira zuwa ga ilimin kuma yayi hakuri akan kira gare shi to duk irin waɗannan yayi zumunci yayi kaza yayi kaza ko kuma as-sabru hakuri ga abin da rai ke so Allah ya hana gashi kaman ki sa hannu ki dauka amma Allah ya ki kaddara shi kin buga kin raya kuma nan gani nan bari Allah bai kaddara zai faru ba kina ji kina gani ko kuma mutun na cikin zama a cuso masa wani abu mai dagula lissafi kaman ki sa hannu ki dauke makan ki damuwan amma Allah kuma ya kiyarda a dauki ba komai yasa aka ba sai dan Allah na so ne zamto wata hanya ce da za a bude miki na zuwa aljanna wata mata imra'atu sauda mata ce baka ba balarabiya bace laraba na fadin wannan dan ka gane shi Allah na maka kyauta ba daure kai sai balarabe bane ba ruwan Allah da dangantaka wata mata ce ta zo tsohuwa ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fama da ciwon farfadiya ka roƙa min Allah in warke daga ciwon farfadiyan nan abun yana damuna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kina da zabi in kin so zan roki Allah kuma wallahi zaki warke zaki samu lafiya in kin so kuma ki yi hakuri da wannan rashin lafiyar ni annabi ina tabbatar miki ke yar aljanna ce kun gani ko ashe wannan na nuna ba aibi bane dan Allah ya jarabi mutun da wani abu da ransa baya so ina fata mun fahimci wannan musamman rashin lafiya shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mata wannan sai tace ya manzo Allah na yarda zan hakuri don in samu aljanna amma ina roƙon alfarma guda daya yace menene shi tace farfadiya ne fadi nake in na fadi al'aura na kan bude yara su taru suna kallo na suna min dariya ud'ullaha li alla atakashshaf haka tace mishi roƙan min Allah in na fadi kada in rinka tsaraita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kan ba sai an jima ba ya daga hannu ya roki Allah kuma tun daga ranar ko farfadiyan ya buge ta tufafin ta bai dagawa daga jikinta wannan ke bada cikakken adireshin aljannan mata samu lokaci take jira dan da ba a bata aljannan ba da ba za ta ga wannan bisharar a duniya duk mu'mini yana da bisharatul ajil a duniya duk mu'minin da Allah ya karba aikin shi duk wanda Allah ya karba aikin shi to yakan sa masa wata alama na an karba aikin wanda zai kwantar mai da hankali babu wani mumini da Allah baya masa haka inda ya karba aikinsa duk yanda kake da tsoro da kaza da kaza da kaza sai an bude maka wata kofar da kana jin sakankan cewa tsakaninka da Allah baka ko shakka akan wannan ina fata mun fahimci wannan to wannan ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wancan addu'a har Abdullahi bin Abbas bayan ma rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tabi'ai ba su wurin akai ya tara tabi'ai gaba ɗayan su matan ta yi tsawon rai ta tsufa sosai har bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace duk wannan aikin da kuke na neman aljanna za ku so in nuna muku wata yar aljanna a nan duniya suka ce kwarai muna son ganin ta to shugaban kasa ma wani na son ganin shi ballan tana dan aljanna ko ba haka bane wanda ya samu aljanna ya fi shugaban duk duniya ma ba na kasa ba in shi bai samu aljannan ba ko to da mu da shugabannin namu dan Allah ya ba mu aljannan ma a huta to shine sai ya ce da su ga wata mata can da kuke ganin ta ba balarabiyar can ba wanda kuke gani ba ta da gida ba a mata jiniya ba ta da motoci ba ta daura leshi mai tsada ba ku ganta a wani gida na alfarma ba waccan matan da kuke gani a cikin sauro gidan danni na dabino wallahi yar aljanna ce me yake nufi ku je ku koyi da dabi'unta dan dabi'unta dabi'un aljanna ne duk mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isharar da dan aljanna ne sahabbai ba su kyale rayuwar shi har su a junansu har wanda aka fada musu su dan aljanna ne in dai an ce wani shi ma dan aljanna ne to sai sun kokari sun tatsi irin aikin wancan wani kamar musamman sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wata rana sayyidina Umar ya ga da an yi sallah asuba sai sayyidina Abubakar ya tashi ya fita sai ya bi cikin duwatsun bayan Madina bai dawowa kuma sai rana ta daga sai fara tambayin kansa shi fa Abubakar bai taba kyalle bane duk abin da ga Abubakar na yi to Allah ya yarda da wannan abu sai yake tambayin kansa ina yake zuwa sayyidina Umar yace sai na ladi wata rana a cikin dutse a bayan wani dutse yace wallahi sai naga inda Abubakar zai je yace da ya fita sai naga ya je ya shiga wani tanti a bayan gari ya fito ya koma ya fito ya koma daga baya can sai ya fito ya shige cikin gari yace bayan ya shige cikin gari sai na sauka daga wannan dutsen sai naje na shiga wannan tanti yace ina shiga sai naga wata mata tsohuwa a zaune yace baba larabiya bace gashi makanta ya kama ta ba ta gani kwata kwata sai sayyidina Umar ya mata sallama yace sai ta amsa min sai nace wace ce ke tace ni ne dai yanda ka gani nan ni ne ni tace ba ni da dangi na sun kare gaba daya Allah bai ban haihuwa ba kuma ba ni da yan uwa ba na samun wani arziki face daga Allah sannan wannan mutumin da naji muryan ka ba shi bane wanda ya fita yanzu sai yace kin san shi tace wallahi ban san shi ba yace to me yake kawo shi nan yace in yazo yakan gyara mun ya kai mun kai kayan daki duk abin da yasan zan iya nema na bukatu sai ya matso mun da shi kusa da ni sai ya dibo ruwa shine wannan shiga da fitan da yake zai je nemo ruwa duk inda ruwa yake ya tara mun ruwa sai ya mun sallama ya tafi sai kuma gobe irin lokacin nan sai ya dawo shine sayyidina Umar ya fashe da kuka yace Abubakar duk wanda ya gaje ka ya sha wahala duk wanda zai gaje ka kam zai sha wahala kwarai da gaske to kun ga irin wannan dabi'u kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihi na koya mana irin wannan saboda mu san cewa dabi'u ne da ya kamata a samu musulmi da su sai gaskata muku wancan hadisin da na faɗa na Imam Ahmad cewa mafi yawan abin da zai kai dan adam gidan aljanna shine tsoron Allah da kyawawan dabi'u wannan yana cikin kyawawan dabi'u Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Istiqama ya fassara ma'anar husnul khuluq daga ciki yace shine a same ka duk wanda zai hulɗa da kai kai ba za ka fara cutar da shi ba duk wanda za ka yi hulɗa da shi ba za a samu wani lokaci da kai ka ɗauki wani abu na zalunci ka cutar da shi ba ko a zahiri ko a ma'ana yace sannan kuma na biyu kana da bazlul khair duk inda ka zauna kana ƙoƙarin shimfiɗa alkhairi baka zuwa da fitina da sharri cikin mutane sannan kuma yace zanto mutum yana da intilaqul wajh sakin fuska ba mutum ne mai gashi nan ga kamansa ba sannan ya ce daga ciki akwai yafiya ga wanda shi ya zalunce ka to wannan ya fassara su a matsayin su ne kyawun ɗabi'u bayan da yawa daga cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi don haka da ya kuwa musulmi fadin Allah ta'ala dai ga annabi Adam ya ce ku zauna aljanna ku ci daga 'ya'yan marmarinta yanda kuka so sai ya ba su jaraba ya ce wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusanci wannan bishiyar idan ku har ku kusance ta fatakuna minaz zalimin sai ku kasance cikin zalunci daga cikin azzalimai da kai da matanka wannan fadin da Allah ta'ala ya ce su zauna aljanna su ci daga abin da suka so hankalin su kwance ba tare da wani wahala ba ba tare da wani abu na tsanani ba sannan sai ya ce da su ci daga wannan itaciya ai abin da Allah ta'ala yake nufi shine su kiyayi wannan itaciya a matsayin jarabawa ne da Allah zai musu wanda babu wani mumini face sai an jaraba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mutanen da duk Allah ya fi tsananin jarabtansu su ne annabawa yace thumma al-amsal fal-amsal sannan sai a rinka yo kasa gurgurdan imaninka gurgurdan jarabawanka gurgurdan imaninka gurgurdan jarabawanka Abdullahi ibn Abbas ko daga cikin sahabbai yake cewa wannan hikimar jarabawan shine akwai mutanen da Allah bai so ya haɗu da su akwai zunubi a tare da su sai Allah ya ta jaraba su mun san zinariya da wuta ake wanke shi amma an gama wankewar sheki yake to shine kwatankwacin jarabawa a rayuwar mu'mini ya Allah kakka jarabe mu da abin da yafi karfin mu idan ka jarabe mu Allah ka bamu hakuri ka bamu ikoncin jarabawa to bayan haka nan sai Allah ya ce fa azallahu mashaitan
fa'adallahuma ash-shaytanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi
na'am
wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin
Allah ta'ala ya ce fa'azallahuma ash-shaytan sai shaydan ya zamar da su an ha ga barin wannan ga wannan itaciya din fa akhrajahuma ta yanda ya fitar da su mimma kana fihi na daga abun da suka kasance a cikin sa na rahama da ƴaƴan marmari da walwala da ci da sha ba tare da wahala ba fa qulna ihbitu sai Allah ta'ala ya ce to tunda na ce kar ku yi kuma kun aikata dama sunnar Allah ita ce in yace ayi aka yi to an tsara azaba ba za ta sauka ba amma in Allah ya ce kar a yi kuma sai aka yi to an bude ma azaba da fitina kofofi masu yawa da ake gayyato su su shigo har sai inda Allah ya yi to sai Allah ta'ala ya ce tunda haka ya faru ihbitu ku sauka daga aljanna ku tafi ban kasa shikenan wahala ta gan ku ana ba ku ƴaƴan marmari kuna ce a tsanake to ku je da za ku yi kaftu ku yi huda ku sa taki ma in naga dama in rike ruwan sama duk ku yi asara abin da kuka zuba ina fata an gane to duk irin wannan yace ihbitu ku sauka zuwa ƙasa sannan kuma ku sani ba saukan bane kadai wannan abin da nace ku yi ya zamto kar ku yi kuma kuka aikata to ga matsala nan ta faru ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zamto mai kiyayya ga sashi musulmi zai ga dan uwansa musulmi da ni'ima ya ji kaman ya kashe shi kana zaune a cikin musulmai amma baka da kwanciyar hankali yaro karami a yaudare shi a aike shi ya fita a kama shi a je a kashe a ce a bada kuɗi to meye kuma dadin duniya har a tashi kiyama ko me Allah ya baka a duniya an ka tuna wannan sai ka ji wani baki ya zo wuyanka ya tsaya maka inda mutuwa yayi na lillahi wa rasulihi kamar yanda bahaushe ke faɗi da sai ka ji saukin sallamawa amma kana tuna wane ya kashe min da a'a nan da shekara 30 fitina na iya tasowa ai kashe-kashe sanadiyan wannan dalilin da yasa Allah ke hana fitina kenan tsakanin mutane wani abin ya faru aka yi rikicin aka lafa bayan shekaru wasu ƴaƴa tsatso sai su zo su tada fitinan kuma ta zama danye ku ba ku nan balle ku lafar da fitinan kuma fitinan sai ta faru to kaga irin wannan bala'i ne mai zaman kansa sannan kuma ga fitina ta abin da ya shafi munafurci munafurci babu mutum mai wahalan sha'ani a duniya kamar munafikin mutum ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin kafiri da zai daga makami a kanka ya yake ka yafi sauki fiye da wanda zai zo maka a matsayin masoyinka amma makiyinka ne saboda shi wannan zai samu damar makin da wancan ba zai samu ba a kanka zai iya sanin sirrinka cikin sauki sannan zai iya rusa wani abin da ka dade kana gina shi cikin ruwan sanyi sai dai idan Allah ya so ya kunyata shi ne to shi kuma ya san damar da zai amfani da shi ya sa ya ji kunyan duniya da lahira to amma dai suna da wahalan sha'ani kwarai da gaske suna daga cikin waɗanda suka wahalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a da'awarsa shi yasa da Allah ya fusata da aikin su sai Allah ya ce to tunda har haka ne su ne ma shimfida gidan wutan jahannama kafin su fir'auna su shigo duk mutumin da ke da siffar munafurci sai ya shiga jahannama dirshar sannan sai ya ji ana masu fir'auna jiniya su ma za su shigo ya riga su shiga challakan inda ke tafarfasan da duminsa nan ne matsuguninsa don Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nari duk munafiki Allah ya ce can kasan gidan wuta za mu kai shi mu ajiye shi su ne tubalin da za a yi ciko da su don su fir'auna su zauna don su fir'auna kafirai ne ba munafikai ba kaga wannan fitina ce kuma abun ban tsoron na gaya muku tun a can da muke tafsirin waɗancan ayoyi na baya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu ba wanda baya tsoron anya bai shiga cikin munafurci ba dukkaninsu suna ma kansu irin wannan tsoron saboda abin yana da hatsari da jirwayi mai kamar wanka Allah ya shiryar da mu baki daya to anan da Allah ta'ala ya ce sai shaydan ya zamar da su suka ya fitar da su daga abin da suka kasance a ciki Allah ya ce ku sauka sashin ku yana matsayin makiyi ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da zama da za ku yi a ban kasa za ku zauna a kasa wa mata'un kuma kuna da wani dan jin dadi da za ku samu amma shi ma fa ilahin zuwa wani dan lokaci ne kun ga inda ba mu sako daga aljanna ba ba maganar mutuwa ba wannan abin da kowa ke tsoro mutuwa ko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin imamu al-bukhari ya ce ma nana aisha duk wanda ke son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'u duk wanda ke jin baya son haduwa da Allah to shi ma Allah baya son haduwa da shi ba za ta yi musu kyau ba sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana nufin mutuwa kulluna nakrahul maut ai in dai mutuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka san dukan mu ba mu san mutuwa dai fi sabilillah sai ya ce ba haka bane yace duk mutumin da ya rayu akan imani sanda zai bar duniya zai ji yana gaggawan Allah ya sa ma ya mutu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya ji wannan lokacin mutuwansa Allah yana masa maraba lale ranan haduwarsa da shi wa haka nan wa man kari halika Allah wanda mutuwa ta riske shi a daidai lokacin yana jin kai in fa aka je da matsala to lallai ko matsalan ne kuma Allah ya tanaji matsalar da ma bai san irin ta ba wasa'atu adha wa ar za a haɗu filin kiyama kuma kiyama tana da tsanani tana da ɗaci zai ga fiye da abin da yake wanda yake tsammani na muni da wahala to a irin wannan sai ya kira mu zuwa ga dawwama akan ayyukan alkhairi ana son duk musulmi ya dawwama ayyuka alkhairi kar ya daina saboda ita mutuwa ba ta da kalanda ba ta da kalanda Allah bai faɗin ranar haihuwa kamar yadda bai faɗin ranar mutuwa mu dai mun gan mu ga mu a wani wuri ana ce masa duniya an haifi wani sakwata ran kaza wani jigawa wani yobe wani kaza wani kaza wani kaza ba zaɓin ka bane kaga wance ita ce mahaifiyarka wani ne mahaifinka haka Allah ya kaddara kaga haka ya faru to kaga inda bai wannan shawaran wurin zuwan ka ba to bala ya shawara ba za ka ji ana kun gama kwaba danyen kasan nan ku turo ku cakuɗa wancan kasan ku kawo kwali ko ganye a ɗora itace a miƙo mutum kana shiga gida da kafanka ranar ta kai za a shiga da kai sunna ita ce ta arewa ake shiga da gawa can gefen hagu a ce ku miƙo shi kuma sannan a ce ina makusanta su waye makusantanta akwai ƴaƴanta ko mijinta ko yayyinta ko ƙanninta ku ba mu mutum uku kai tsaya tsakiya raba kafanka kai za ka riƙe kan sa kafa ɗaya a ciki ɗaura ɗaya a sama ba ka kuke ji ba riƙe fa da kyau kai kama ƙafafuwan me zai faru sako ki za a yi wallahi kwanciya ne da tashin shi shine yau mai ƙumun nasu da rabbil alamin kina ƙasa aka daina hangen farin ƙyallon nan sai ka ji an ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah in kin rayu akan sunna shikenan kamar kina cewa to mu mun tafi sai kun zo amma fa wallahi in kuma ba a bi Allah ba subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce imma an yakuna rawdatan min riyadil janna aw hufarun min hufarin niran ko dai dausayi ne wani iya condition ne na gidan aljanna da mutum zai rayu ke jira lokaci ko kuma ya zanto mafarin wahala kuma kenan Allah ka tsare mu ka tsare yan uwan mu da suka riga mu to amma wannan akwai izina kwarai a ciki Allah ta'ala ya ce to gashi nan ku sauka daga gidan aljanna tunda shaitan ya sanya kun yi wannan kuskure ta hanyar sanya musu waswasi na shakkan su ci kokar su ci a ƙarshe dai ya rinjaye su sai wannan ya zama sanadiyan fitansu daga aljanna da ni'imanta kuma Allah ta'ala ya ce ku sauka zuwa ban kasa sashin ku zai rinka kin sashi wato Hawwa'u da Adamu da shaitan an samu rikici kenan ya fara har sai an tashi kiyama sannan za ku zauna a kan ƙasa ku amfana da abin da ke cikinta ita ma gabanin zuwa wani lokaci da aka kaddara muku wanda za ku ƙara rayuwa a ciki aya ta gaba Allah ya ce fatalaka adam
min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim
Allah ta'ala ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa fataba alaihi sanadiyan waɗannan kalmomi da ya karba wanda Allah ya masa bayanin yanda zai tuba a cikin su fataba alaihi daga bisani sai Allah ya karbi tubansa innahu dalla yanda al'amarin yake shine shi Allah huwa tawwab shine mai yawan karban tuba duk iya laifin yaje gaban Allah ya zama karami inda an je da neman tuba kuma an bi ta kofar da Allah yake so a bi domin a karbi tuban Ar-Rahim kuma Allah shine mai yawan jin kai dama ba nufin sa bane muku azaban ku ne kuke janyo ma kanku ai muku azaba din ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum Allah ta'ala bai nufin ya komai na dangane da ya muku azaba matukar kun gode masa ni'imar imani da ya muku da musulunci wa aman shakartum kun yi ibada yanda ya kamata wa amantum kuma kun yi imani da shi to anan Allah subhanahu ta'ala ya cusa ma annabi Adam wasu kalmomi wanda yake so ya fade su suka zo masa a rai ya fade su kuma ya atadru biha amma fa'alahu huwa wa zawjuhu ya fadi waɗannan kalmomi saboda abin da ya aikata da shi da matarsa Hawwa'u bayan fadin wannan wasu malamai suka ce waqila inna hadhihi alkalimat ya rabbana innana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin da Allah ta'ala ya ce annabi Adam sai ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa sai ubangijinsa ya karbi tubansa suka ce waɗannan kalmomi su ne faɗin Allah ta'ala a wani wurin da ya ce rabbana innana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ya ubangijinmu lallai muna shaida maka cewa wallahi mun zalunci kawunanmu wa illam tawfir lana kuma idan baka gafarta mana wannan laifi da muka yi na cin ƴaƴan itatuwa ba wa tarhamna kuma ka ji kanmu da rahama muna tabbatar ma lanakunanna min alkhasirin wallahi za mu zama cikin asararru dan ba mu da wani gata in ba kai Allah ba don haka karbanka kawai gare mu shine gatanmu ya Allah ka gafarta mana kusa abinda ayoyin ke nufi kenan kenan wannan sai ya nunar da cewa wannan addu'a tana da kyau ga dukkan mutumin da yayi laifi kuma yake neman tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan annabi Adam ya faɗi wannan sai Allah ya karbi tubansa kuma ya gafarta masa lallai Allah yana karban tuban wanda suka tuba kuma yana jin kan bayinsa wanda suke masu rauni Allah ya san cewa duk dan adam yana da rauni kuma zai saba mishi wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya ce mun halicci dan adam mai rauni ne shi to amma daga cikin abin da zai taimaka ma wannan raunin naka shine yawan tuba daga zunubai kuma in mutum ya tuban kar ya koma tuba shine yankewa daga zunubi a lokacin da mutum yake zunubin ba mutum yana zunubi yana yin taswif zanyi jinkirin tuba ko jinkirin ayyuka alkhairi ba alama ce ta mumini ba shi mumini nan take yake daukan izina daga abin da Allah ya kira shi akai kuma ya yanke ya fada zuwa ga abin da Allah ke so a zakke masa to dan haka nan tuba ibada ce wanda Allah ta'ala ya faɗi cewa da kansa yana son wanda suke tuba kuma suke tuban yanda yake so dan ya ce inna Allahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin to Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan saboda ya mana ishara zuwa ga tuba mu zamto masu yawan tuba dan shi ma ya samu ya iya jin kanmu yanda ya kamata daga cikin abin da ya shafi tuba mun faɗa shine yankewa daga zanubi a lokacin da mutum yake cakuduwa da zanubin kada mutum ya ce ai wallahi bari ka gani zan daina nan da shekara kaza bari ki gani ai lokaci ne a wannan lokacin da kike hange ba lallai ne zai zo ba fa ba lallai ne zai zo ba sannan na biyu ko zai zo ba ki san me ke fusata Allah ba akwai abin da ake ma Allah mutum ya raina amma sai fusata Allah tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim akwai abin da zaki ga karami ne amma kuma tuni wannan abin ya fusata Allah madaukakin sarki har ma Allah ya cire mutum daga musulunci dungurugum ya fitar da shi a musulunci amma shi bai sani ba ku duba suratul tauba na faɗa muku anan mutanen da suka je suna hiransu kawai suna ba'a suna dariya game da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala da ya tashi musu martani ya ce la ta'tadiru kalmomi ne kuka faɗa ba wani aiki na a zo a gani ba amma kar ku ban uzuri ba wani excuse kad kafartum ni Allah yana gaya muku wallahi kun kafarta ba da imanikum alhalin dazu na san ku mu'minai ne yanzu nan na cire ku a cikin imani inna afu an ta'ifa imma mun yafe mu wasu mutane daga cikin ku saboda rahaman mu nu'adhib ta'ifa wallahi wasun ku sai sun shiga wuta sun dandana kudansu magana ce fa da bata wuce kila minti biyu ko sakan 30 ba amma Allah ya kafurtar da mutum kuma ya tabbatar mai da sai ya shiga gidan wuta to kaga ashe ba a taswif ba a jinkirin irin waɗannan sannan tuba yana da alaka zunubi kala biyu ne akwai zunubi tsakanin bawa da mahallicin sa wannan yana buƙatar tuba ne kai tsaye da istighfari kai da Allah amma abin da ke da alaka da haƙoƙin mutane fa sai ka maida musu da haƙƙinsu sai ka maida musu da haƙƙinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku kuskura mu zo ran alkiyama in ga wani a cikin al'ummata an dauko an koro shi filin alkiyama ga akuya nan akan sa tana kuka tana me saboda ya satan mu wasu dukiyar su ta akuya ya zo ran alkiyama an lizumta masa akuyar da sai ya dauke ta duk wanda ya ganshi ya san barawo yake mara mutunci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fadin wasu nau'in mutane yace kaku kuskura ku zo min ran alkiyama in ga wanin ku ya zo min da kaza ya siffanta wasu nau'ukan zunubai da mutane ke yi a junansu akwai abubuwa guda biyu tsakanin zunubi da da'a abin da yake na nagarta akwai qasir akwai muta'addin duk aikin da'an da ke tsayuwa akan kanka kai kadai kake amfana da shi aikin da'a ne gajere dan karami mai karamin zango muta'addin wanda ke yaduwa ya tashi daga kanka ya riski waninka na alkhairi shi aka fi so a musulunci duk aikin alkhairin da yake tsayuwa akan ka malamai suka ce in dai ba na wajibi bane kaman sallah kaga kai kadai za ka yi makanka sallah kuma kai za a ba ladan ba wani ba kaman azumi da muke kai kadai za ka yi makanka azumi kai ba wani zai maka ba to wannan shine kadai irin ibadan da tafi naf'un muta'addin amma dukkan wanda ba wannan ba duk abinda za a yi wani ya amfana je ga wani to ya fi duk wannan mutum da ya je ya tashi shi kadai to na yi shimfiɗa da wannan saboda a ɓangaren zunubi ma haka abin yake duk wanda yake zunubin da ya tsaya a karan kansa ya fi masa sauki shi zai sharɓi azabansa shi kadai ta ƙare mishi to hakanan duk mutumin da zai farar da wata ɓarna da za ta shafi al'umma to wannan mutumin bala'insa tana da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ya farar da wani aikin alkhairi a cikin musulunci to yana da ladan shi nashi aikin da yayi sannan za a bashi ladan aikin waɗancan wanda suka yi koyi da shi ba tare da nasu aka ɗiba aka bashi ba aka rage musu wani abu a'a irin duk abin da suka samu shi ma zai samu sai ya ce to a hannun hagu ma haka abin yake duk wanda ya safarar da wani abu na barna da laifi a ban kasa a musulunci to yana da zunubi nashi na karan kansa da yayi yana nan an aje mishi sannan duk wanda ya koyi da irin wannan zunubin ko da ko start din dinki na rashin mutunci kika kawo mata suka yi koyi da shi a duniya dan ki bayyana tsaraici to wallahi har a tashi alkiyama kina da zunubi matuƙa ana sa irin wannan kayan kuma ke kika kawo shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so wannan shine abin da zamu gani kuma abin da zamu asalin wato mene fahimta akan sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa har a tashi kiyama duk wanda ya kashe wata rai ko duk wanda ya zubar ma wani da jini wannan dan annabi adam na farko din shi ma yana da commission na zunubin sa duk shan shi ya fara sunnan ta kashe rai a ban kasa shi ya fara zubar da jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har a tashi kiyama duk wanda ya zubar da jinin wani sai an cire wani percentage na zunubi shi ma an loda mishi to kun ga wannan ba karaman fitina bace ba karaman musiba bace a takaice dai Allah ya nuna mana cewa shi mai san gafara ne kuma mai jin san kambayin sa ne kulna bitu min ha jami'a ciko ne karanta mana sai mu amin
kulna bitu min ha jami'a
na'am
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
bayan Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam gidan duniya sai yake nuna masa to ga hanya kuma da zaka bi ka sake dawowa wannan gida idan ka kiyaye tunda ka fadi wancan jarabawa daga cikin gafaran Allah da rahamansa sai ga wata kofar an bude maka ulna bitu minha jami'a Allah ya ce sai muka ce da su ku sauka daga aljanna gaba ɗaya ku koma ban ƙasa amma ku sani zan turo muku da manzanni zan saukar da littattafai su ne hanyoyin dawon ku gidan aljanna fa imma ya'tiyannakum minni huda dan haka idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni su ne manzanni da annabawa da zan aiko muku daga baya faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi waɗannan manzanni ya yi aiki da littafin da suka zo da shi fala khawfun alaihim ba shi da tsoro na abin da zai zo ya tarar a tsakanina da shi wala hum yahzanun, kuma ba zai yi bakin ciki na abin da zai baro a gidan duniya ba, dan zan musanya masa da abin da yafi sa alkhairi a ran da zamu hadu da shi. Kusan dai abin da ayan ke nufi shine abara Allah ta'ala Adama zawjahu wa iblisa bil buhuti min aljannati ila al-ard. Allah ya umurci annabi Adam da matansa Hawwa'u da shedan dukkan su su rankaya su sauka daga aljanna. Wa anzirhum, kuma ya gargade su wa zurriyatihim, da zurriyansu, bi annahu sayab'athu ar-rusul, akan cewa lallai shi Allah zai aiko da manzanni, wa yunazzilul kutub, kuma zai saukar da littattafai, wa yafridu takalif, kuma zai sanya nauye-nauye na shari'a, ai sallah, ai zakka, ai azumi, ai zumunci, yace zan daura musu nauyi na bauta mani. Faman amana bima anzalallahu min alkitab, duk mutumin da ya imani ya gaskata ya karba abinda Allah ya saukar na littafi, wa biman ba'atha min ar-rusul, kuma ya karba abinda aka aiko da shi na manzanni, wahtada, kuma ya nemi shari'a, wastaqama ala al-hidayati, ya tsayi akan shari'an da Allah ya saukar, wa qama bima furida alayhi min at-takalif, ya tsayi da abinda Allah ya farlanta masa na nauye-nauye su sallah da sauransu. Fa ha'ula'i, to irin waɗannan mutane ni Allah ina tabbatarwa, la khawfun alayhim yawm al-qiyama, ba za su taba bakin ciki ba, ba za su ji tsoro ba a ranar al-qiyama. Wala yahzanuna ala ma fatahum min ad-dunya, kuma ba za su bakin cikin abin da ya subuce musu na rayuwar duniya ba. Aya ta karshe da zamu tsaya, Allah ya ce
wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Bayan Allah ya nuna musu hanyar da za su bi komawa zuwa aljanna ta littafai da sauransu, sai kuma ya toshe hanyar da kassa shagala dan su rinka tuna cewa in fa ba su hakan ba da matsala. Sai ya ce wallazina kafaru, waɗanda kuwa suka kafirta, wa kadzabu bi ayatina, suka kuma ƙaryata ayoyinmu, ulaika ashabun nari, waɗannan su ne ma'abota gidan wuta, Allah kai mana tsari. Hum fiha khalidun, kuma su suna masu dawama a wannan gidan wuta din. A takaice abin da ayan ke ɗauka shine, amma alladhina sayakfuruna bima anzalallahu ta'ala min alkutub, lallai waɗanda za su zo su kafirce wa Allah na daga abin da ya saukar na littattafai, wa biman ba'athahum min ar-rusul, kuma su kafirce mu na daga abin da ya aiko na manzanni, fa ha'ula'i, to su irin waɗannan maimakon wancan aljanna abin da zai faru shine, sayakununa min ahlin nari, za su kasance daga cikin 'yan wuta. Wa yakhluduna fiha abadan, kuma la su dawwama, suna lazimtan ta har abada. Allah ka tsare mu da zuriyar mu da ƴan uwan mu. La yamutuna fiha, ƴan wuta ba sa mutuwa a gidan wutan nan. Wala yahuluna anha abadan, kuma ba za su fita a ce yau gashi babu su a wuta ba, saboda kafirci ne shigar da su, ba kaba'ira ba. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada, wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana. Asusun da muka ce za mu bude, an fara tara waje, mai kuka samu na Amira ba ta nan, don haka gobe sai mu ji abin da aka tara gaba ɗaya da abin da ake da shi, da fatan kuma za ku gobe za mu rufe insha Allah. Kowa sai ya kokari ya ban kwana ta gari, da abin da in ya tuna shi ma zai tawassuli ya roki Allah rahama da gafara na zunubansa da kuma bukatunsa da shi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.